Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimani race tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 17 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin za a ji cewa a wata hira ta musamman da gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule ya yi mana ƙarin bayani akan samun albarkatun mai a jihar ta Nasarawa dake arewa maso tsakiyar Najeriya, da yadda yanzu jihar ta shiga jerin jihohin da ke da arzikin mai a ƙasar.
Kada yanzu in aka fi samun waɗannan arzikin a arewacin Najeriya, ina jin haɗin kan Najeriya ne mai kawo so da kuɗin da aka samu daga man arewacin Najeriya, ko daga Kalmani ne, ko daga Nasarawa ne, aka zo da abin da ake samu daga kudancin Najeriya. Aka haɗa kai, kowa zai ga yana kawo wani abu zuwa kan tebur ɗin abin da ake rabawa. Saboda haka ina ganin zai ɗan sassauta wannan kushin da wasu suke yi.
Za kuma ku ji cewa 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun gudanar da wani taron faɗakarwa ga al'umma, musamman 'yan Najeriya da ke da damar kada ƙuri'a a zaben ƙasar, akan samar da zaman lafiya gabanin babban zaben da ake tafe. Kuna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar, da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun saki samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Babban hafsin sojin Amurka Mike Milley da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soja da ke kudu maso gabashin Poland a yau Talata, a tattaunawar ta farko ido da ido, wadda alama ce da ke nuna yadda ƙasashen biyu ke ƙara samun haɗin kai da goyon bayan kare Ukraine daga mamayar da Rasha ke yi na tsawon watanni 11. Mali, shugaban hafsan hafsoshin tsaron Amurka na Pentagon da janar na Ukraine Valery Zukin sun yi magana na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da iyakar Ukraine da Poland. Manyan hafsoshin biyu ba su taɓa haɗuwa ba, amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin Rasha suka kuka kai cikin Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Taron da ya zo ne a daidai lokacin da Amurka da ƙawayenta na yamma ke ci gaba da zigila biliyoyin daloli da kayan yaƙi zuwa ƙasar Ukraine domin kakkaɓa har-haren da Rasha ke kaiwa ta sama, duk da cewa faɗan da ake yi a yankunan gabashin Ukraine ya haifar da wani abu da ke tangal-tangal na cewa babu wani ɓangare da iya ɗauka cikakken ikon yankin. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta nufi ƙasashen Senegal da Zambia da kuma Afirka ta Kudu a wannan makon domin tattauna batun faɗaɗa harkokin kasuwanci da zuba jari da kuma ƙudurin Amurka ke da shi ga tattalin arzikin Afirka. Wannan na zuwa ne bayan alkawarin da shugaba Joe Biden ya yi a taron shugabannin Amurka da Afirka a watan da ya gabata, cewa shi da mambobin majalisar ministocinsa za su ziyarci Afirka a shekarar 2023. Manyan jami'an Baitul Malin Amurka sun tabbatar da cewa makasudin ziyarar ita ce musayar ra'ayin jami'an gwamnatin Afirka da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da 'yan kasuwa da matasa da zurfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin Amurka da Afirka da tsara sabbin damarmaki na kasuwanci da zuba jari. Hukumomin ƙasar Nepal na mayarwa da iyalai gawawwakin mutanen da haɗarin jirgin sama ya ratsa da su, kuma sun aika da na'urar naɗar bayanai na jirgin zuwa Faransa domin gudanar da bincike a yayin da suke ƙoƙarin gano abin da ya haddasa hatsarin jirgin mafi muni a ƙasar cikin shekaru 30. Jirgin ya faɗo cikin wani kwazazzabo ne a ranar Lahadi ta gabata, yayin da yake kan hanyarsa zuwa sabon filin jirgin sama na Fokhara da aka buɗe a tsaunukan Himalayas, inda ya halaka mutane 72 da ke cikinsa. Masu bincike sun gano na'urar naɗar murya da na'urar naɗar bayanan jirgin a ranar Litinin, kuma a yau Talata sun rufe dam don sassauta ƙoƙarin samu gawar ƙarshe da ta rage daga rafin mai zurfin ƙafa 984. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mutum da ke ikirarin cewa shi tsohon komanda ne a wani kamfanin kwangilar soji mai zaman kansa na Rasha, wanda ake kira Wagner Group, wanda ya yi yaƙi a Ukraine yana neman mafaka a Norway bayan ya tsere zuwa can makon da ya gabata. Hukumomi a Norway sun ce jami'an tsaron kan iyaka sun tsare wani mutum a kusa da kan iyakar Rasha da Norway da safe ranar Juma'a. Lawayin Andre Medev ya shaida kamfanin dillancin labarai cewa Nadeb yana kasar Nuhu yana neman mafaka. Lawayan wato lawayan nasu ya ce ba a bayyana cewa a shirye yake ya bayyana cewa a shirye yake yayi magana game da abubuwan da suka faru cikin kungiyar Wagna ga mutanen da ke binciken laifukan yaki. Daga ƙarshe kasar Belarus ta buɗe shari'ar wani dan jarida kuma fitaccen dan kasar Poland wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin kararrakin da kotuna ke yi kan masu sukar gwamnatin shugaban kasar Alexander Lukashenko. Andrzej Fakobat, mai shekaru 49, zai fuskanci zaman gidan yarin na tsawon shekaru 12 idan har aka same shi da laifin illa ga tsaron kasar da kuma haddasa fitina. Fakobat dan jarida fitacce ne ga jaridar Gazeta ta Poland kuma babban jigwa kungiyar Pulse a Belarus. Yana gidan kurkukutun lokacin da aka tsare shi a watan Maris din shekarar 2021. Ya bayyana a manyan zanga-zanga da suka mamaye kasar Belarus a tsawon makonni a shekarar 2020 bayan zaben shugaban kasa da ya baiwa Lukashenko mulki tun 1994 wani sabon wa'adin mulkin. Amma ƴan adawa da kasashen yammacin duniya suna kallon hakan a matsayin yaudara.
Da sarfi Lahashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wata hira ta musamman da gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule ya yi mana karin bayani akan samun albarkatun mai a jihar Nasarawa da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Da yadda yanzu jihar ta shiga jerin jihohin da ke da arzikin mai a kasar kuma hakan zai iya kawo zaman lafiya a kasar. Ga yadda hira ta kaya tare da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
Na farko ita jihar Nasarawa an san ta da ma'adinai. Shi ya sa ma ake kiranta da turanci Home of Solid Minerals wato gidan ma'adinai. Wannan ya nuna shi jihar Nasarawa ma'adinan da take da su da dama to babu shakka za a iya samun man fetur. To a aikin man fetur na farko abin da ake yi shine kamar raga ne da kake neman kifi da ake dibawa a watsa haka a ruwa. To in aka watsa to sai a yi amfani da wannan aga alamar ko ka kawo kifin. To a man fetur muna kiran shi seismic acquisition. To in aka watsa aka je aka yi to za a ga alamar inda akwai wani motsi ya yi wannan wasan kamar inda ya jihar Nasarawa ya yi wannan yawo. To haka a jihar Nasarawa yi wannan yawo. To Allah ya sa a jihar Nasarawa an samu.
To yanzu menene mataki na gaba wanda ko lokacin da ake tsara za a fara wannan aiki?
A watan uku Allah ya yarda a yau sun riga sun gama komai. Abinda suka yi suka za su je su yi na farko yanzu shi ne za su je ne su yi drilling su yi haƙo na rijiyar farko. To rijiyar farko yana da ma'ana sosai. Rijiyar farkon ne aka je kwalmanin President Muhammadu Buhari ya tafi. So rijiyar farkon abin da yake shi ne in aka haƙa shi saboda ka san in ka yi haƙa ruwa zai shigo. To in aka yi ana sa kesin wato kamar wani hula na ƙarfe wanda zai tabbata ya yi buwacin ruwa saboda a ci gaba sai an ji an samu inda mai yake. Yanzu wannan haƙan farkon shi ne ake kira sprudin. To shi ne suke son su je su yi idan suka yi wannan to shi ne daga nan fa za su iya tafiya daidai inda man yake. Saboda yanzu duba da aka yi ta sama ya nuna man yana can kasa. To dole sai an jefa nan samo man. To in ka samo man farko shi ne za a zo kuma to a fara gwada man a ga wani irin mai. Ka san shi crude oil da iri daban-daban ne. Akwai wanda ake kira light crude wanda ba shi da nauyi. Akwai heavy crude wanda ake da shi. Akwai dai iri-iri su a Najeriya mun ga wajen kala 5 ko 7 muke da su daban-daban. To shi ne to muna sa rai. A jihar Nasarawa saboda shi mai ba makaho bane za a iya sani da alama menene wani irin abu za a samu. To mu tunanin da muke alama tunda yake daga inda ya fito sai ya nuna mana alamar wannan wajen light sweet crude a wajen. Amma dai yanzu ba faɗi nake cewa shi ne lallai ba wannan dai su alama ne da muke.
Menene muhimmancin haƙo wannan mai a jihar Nasarawa bayan arzikin da zai kawo ga Najeriya?
Wato babban abin da zai kawo mana shi ne ni ina ganin zai kawo mana zaman lafiya da yadda da haɗin kan Najeriya baki ɗaya. Jihohin arewacin Najeriya 19 da Abuja yawancin jihohin kudu sukan ɗauke su kamar su ba su da komi tunda yake su kuɗin man da ake samu daga kudu ake rabawa. To kaga yanzu in aka fara samun waɗannan arzikin a arewacin Najeriya, to ina jin haɗin kan Najeriya ne zai kawo so da kuɗin da aka samu daga man arewacin Najeriya, ko daga Kulmani ne, ko daga Nasarawa ne, aka zo da abin da ake samu daga kudancin Najeriya. Aka haɗa to kowa zai ga yana kawo wani abu zuwa kan tebur ɗin abin da ake rabawa. Saboda haka ina ganin zai ga sassauta wannan kushin da wasu suke yi. Kamar arewacin Najeriya ta zama kawai muna cin bulus ko a wasu suke cewa so mu ba komai muke kawowa ba sai dai a kawo kawai mu ci. To ni kishin da nake da shi ke kusan shekara 20.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Injiniya Abdullahi Sule a hirarsu da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa kan batun albarkatun mai a jihar. To bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda 'yan Najeriya mazauna ƙasar suka gudanar da wani taron faɗakarwa ga al'umma, musamman ma 'yan Najeriya da ke da damar kaɗa ƙuri'a a zaben ƙasar akan buƙatar samar da zaman lafiya gabanin babban zaben da ke tafi. Dubban 'yan Najeriya da ke zaune a Niger ne ke shirin komawa ƙasarsu domin gudanar da zaɓe, lamarin da ya sa ƙungiyar ke jan hankalinsu da su baiwa zaman lafiya muhimmancin da ya dace. Daga birnin Agadez ga wakilin murya Amurka Hamid Mahmud da rahoton.
Babban burin 'yan Najeriya mazauna Nijar da suka halarci taron shine wayar da jama'a kan bukatar gujewa amfani da kalamai da ka iya haifar da tashin hankali da kuma fifita zaman lafiya a yayin lokacin zaɓukan da za a yi a watan Fabrairun shekara 2023. Alhaji Khalid shine shugaban 'yan Najeriya mazauna Nijar reshen jihar Agadez ya yi ƙarin haske kan maksudin shirya taron.
Wannan taro kamar ga yanda kuka sani zaɓe a Najeriya yana ƙara ƙaratowa. Burin kowa a ga an yi zaɓe lafiya, an zama kowa ya zaɓi abin da yake so cikin kwanciyar hankali. Muna ƙara wayarwa mutanen mu kai tunda akwai waɗanda ake ƙoƙarin aje gida gudanar da zaɓe. Burinmu shine Ubangiji Allah ya sa a yi zaɓe lafiya, kuma muna ƙara wayar da musu da kai akan yayin da suka isa gida lafiya su ma su ƙara jawo sauran waɗanda suka tadda gida hankali akan muhimmancin zaman lafiya. Waɗanda muka gayyata, waɗanda suka zo kan taronmu, muna wayar musu da kai Allah saboda mutum 700,000 da wani abu.
Taron wanda shine irin sa na farko da aka gudanar ya samu halartar 'yan Najeriya da ke wasu jihohin Nijar irin su Zandar, Difa da Agadez ne masokin baki.
Sunana Usman, ɗan Najeriya mazaunin Difa a nan Nijar. Na zo nan Agadez ne wajen taro domin wayarwa da 'yan uwanmu 'yan Najeriya Kanuwa yanda zaben Najeriya zai gudana, kar a samu matsala da yanda za su zauna lafiya tsakanin juna da kuma yanda za a kawo ci gaba a zaɓi wanda ya kamata.
Malam Abdurrashid na ganin tashin hankali a lokacin zaɓe bai dace a ƙasa kamar Najeriya ba.
Ina da rajista kuma ina fatan zan je na yi zaɓe a Najeriya. Ni dai burina Allah ka sa a yi zaɓen nan cikin ƙoshin lafiya, musamman matasa. Ina ke siyasa ta bana kamar daban take da ta kowace. Muna fatan dai matasa da a zauna lafiya a yi zaɓen cikin ƙoshin lafiya, kar wani zo ya ringa tunzura ku. Ina sa ku kuna zuwa kuna haddasa fitintunu matasa da su zauna lafiya.
Shi ma Malam Hassan, wanda matashi ne, kiraye ga matasa na su guji sai da incin su da kuma amfani da su wajen tare zaune tsaye a lokacin zaɓe.
Shar kullun matashi shine kashin bayan al'umma. Lokacin da aka ce matashi ya samu matsala, to al'umma gaba ɗaya ta samu matsala. Za ka ga an zo an amfani da 500,000 shine hadili. Kaga an bai matasa kwaya suna ta abin da bai dace a cikin al'umma ba. Kaga wannan bai kamata ba. Dole ne mu matasa mu hankalta, mu lura da cewa mu zabo cancanta.
Dubban 'yan Najeriya da ke zaune a Nijar ke shirin tafiya Najeriya domin gudanar da zaɓe, lamarin da ya sa ƙungiyar ke ja hankalinsu da su bawa zaman lafiya muhimmancin da ya dace. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Hamid Mahmud da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausar murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu mun ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana daga Najeriya akan ƙalubalen da ƙananan yarurruka ke fuskanta na ɓace sakamakon mamayar da manyan yaruka irin su Hausa da Turancin Ingilishi suka yi musu.
A Najeriya, ƙananan yarurruka na ci gaba da bayyana fargaba akan babban ƙalubalen da suke fuskanta daga manyan yarurruka kamar su Turancin Ingilishi da kuma harshen Hausa. Wannan dai yana zuwa ne bayan samun barazanar ɓacewar wasu yarurrukan tare da mai gurabansu da harshen Hausa a arewacin Najeriya, yayin da lahirin ƙasar kuma Turancin Ingilishi ya kasance jagaba baya ga amfani da shi da hukumomin kasar ke yi a hukumance. Bayanai dai sun tabbatar da cewa harshen na Hausa na ci gaba da zama wani tauraro hatta a tsakanin hukumomi a yankin jihohin arewacin Najeriya, inda rahotanni suka tabbatar da cewa akwai wasu jihohin arewacin Najeriya da majalisun dokokinsu suke amfani da harshen Hausa zalla a wasu lokuta na zaman majalisun. Farfesa Muhammad Yakubu Auna shine shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger, wanda ke zaman shugaban kungiyar ɗan kabilar Kambari, daya daga cikin kananan yarurruka a yankin arewacin Najeriya. Ya bayyana irin kalubalen da suke fuskanta daga manyan yarurrukan irin su Hausa da kuma Turancin Ingilishi.
A Turanci da Hausa a Najeriya sun zama manyan kalubale ga kananan yarurruka. Abinda za a yi a tsaye da wayannan yarurrukan shine a fara karanta su a makaranta. Ni dinnan nine shugaban kwalejin ilimi na Niger State. Mun fara yari nufanci kuma na mutane alƙawari cewa yadda muka fara yarin nufanci a makarantar nan za mu yi gwari, za mu yi kambaci da sauran yaruka don a sustaining din su kasu bace. Sannan kuma muna ba mutane magana a gidajenmu mu koya ma yaran mu. Za ka sama gida ba uba ba kambare, uwa ba kambare, amma sai ga ana yarin Hausa ko ana wani yare daban an manta da yare. So in ba mu yaka ba yarukan mu za su bace. So abinda za a yi kenan yarukan nan tsaya kuma insha Allah da mutsayi matsayin da Allah ya bamu zamu kokari mu tabbatar da yarukan ba su bace ba a dai kabilan Gambari.
A yanzu dai kabilu da dama ne suka bullo da hikimar kafa kungiyoyi domin kare yarurrukan nasu daga bacewa. Bala Tajir Salka shine shugaban kungiyar ɗan kabilar Kambari a yankin masarautar Sulaja, ya ce suna amfani da kafa kungiyoyin ne domin wayar da kan matasansu musamman haɗa kai ta yadda za su ci gaba da kare martabar yaran nasu.
Gaskiya ayin ba don kana mani interview da Hausa ba, da cikin cikin shingini da mayuwa o kuma yawa balance shingini bare mu shingini madari in ji maka kambarcin ka san cewa ni ba kambare ne abinda na fada kenan. Kaga ashe kokarin da muke so ma a'a ɗan jaridan ma su dinka mai inta kambare da interview zuwa gaba kuma akan hakan muke muna iya kokari ko ina muke mutun ya yadda shi ba kambare ne, Allah ne ya halice shi ba gudun yare. Kar mutun ya dinka ganin din yana wani yare gaba da man shi ba zai boye shine yake ba matasa kambare wahala. Sai ga mutum ya fita waje baya kambarci da yaransa kuma yanda za a yi preserving yare shine in ana yin shi yau da gobe yara su tashi. So da tawa su yi kokari da matasan ana yin yaren. Allah ne ya ga dama ya halice mu kambari kuma ya ga za a dace ne mu zama cikin kambari. To mu gode ma Allah mu yi yaren kambarcin sannan kuma sai ya zama alkhairi a gare mu. To wannan shine kokarin da muke jan hankali mu yi kokari mu ci gaba da yin yaren din sannan kuma mu dawo da rubuta shi. Mu ma mu fito da kambaricin namu a rubuce ya zama an samu ana karanta shi har a wurare a makarantu. Wannan kuma muna nan muna aiki a kan shi.
Kungiyar kabilar Kambarin a masarautar Sulaja dai ta yi amfani da bikin cika shekaru goma da kafuwa wajen karrama wasu da ke zaman gwarzaye wajen kare martabar kabilar Kambarin. Ga ma dai abinda wasu daga cikin mahalarta wannan taro da ya gudana a birnin Mina ke cewa.
Sunana Haruna Usman Jagaba, ni ne wakilin Kambari na masarautar Sulaja. Domin yanzu ba kaman da ba. A wani aure ya shi da in ka tashi kai kambari ne kambara za ka aura. In kai badakare ne badakara za ka aura. In kai gwari ne gwari za ka aura. To za ka ga wannan yaren zai tafi da shi. Don bayan zai ga ba kambari ya je Niger ya yi aure. Ya je Kaduna ya yi aure. To gaskiya akwai matsala na jin yaren nan. Amma kuma ya zama dole. Kowane yare kake ka auro to da kai da matan ya zama duty gare ku. Yaren uba ne shine aka sani wannan nauyin na ƴaƴa su ji ko ta halin kaka so muna musu fadakar.
Sunana Lucas Adamu Hansen daga Agwara. Irin wannan taruwan yana da muhimmanci saboda yana tara manya da yara. Na daya kaga wani zai san wani, yara za su san manya, manya za su san yara, ba saboda me duka ba wuri guda ake ba. sannan irin wannan taro yana da muhimmanci saboda yana iya kaga zai nuna ma yara su samu gurbi ana ba su shawara ga yanda ya kamata yi ga yanda ya kamata yi ga yanda tarihi ya gada ga abin da muka gada ga abin da ya kamata yi
To Joshua Bawa Salka dan kabilar Kambari ne wanda a yanzu haka shine dan takarar kujerar gwamna a jihar Niger a karkashin inuwar jam'iyyar Labour Party ya ce suna daukar matakin magance bacewar kananan yarurrukan
duk muka fadakar da jama'a kuma kaji abin da zai magana na magana cewa duk ran da Kambari za su saki meeting idan ba su mana Kambari ci ba na dai zan fita abin da kai zamu iya yi shine zamu iya dan fasarawa kadan kadan domin akwai wasu mata da suka zo kuma mun kira wasu mayayen baki suka zo waje amma wanda zai gudanar da wannan abin nan program din ya zama cewa Kambari zai daga daya har zuwa 100% shi yasa na gaya musu yawa ka ji kalungun da ma aka tawo da gangunan da ake tai nace musu ba gangunan Kambari bane yanzu na ba na da kalkawari zamu je mu nemi gangunan Kambari zamu yi so da duk kidin da ka ji kidi kai ma za ka ji kidin na ya shiga jikinka to babu wanda muke so muke dan Allah ya da so zamu ci gaba ba zamu bari wayannan su mutu ba wannan yare yare da suke magana su mutu da domin to wanda bai da history ai ba wanda bai san zuri'a shi ba akwai matsala
to su ma dai yan kabilar gwari ga alama suna cikin fargaba na bacewar yaran a sakamakon mamayar waɗannan manyan yarurruka kamar yadda wannan yar kabilar gwarin ke cewa
sunana Sa'adatu Sabashi Sulaiman ni yar gwada ce sannan ne kuma bagwariya ce gaskiya kam babbar fargaban mu a nan gurin shine matasa ko na ce yara da dama ba sa son yin yaran su gwarin kenan kuma muna tsoro a ce gaba na zuwa yanzu nan gabaki ɗaya yaran gabaki ɗaya za ta bace saboda mutane sun dauki turanci da kuma Hausa yaran da ya zamo kamar universal da kowa ke son fada idan ma baka fada wannan turancin ba koko Hausa bai nuna kamar kamar kawayen ce ba kenan so mu tsoron mu yanzu nan shine a gaba kada yazo ya kasance a zo a samu mutane yara da dama a tambaye su wani yare ne ku sai su gwarawa ne amma kuma ba su iya fadin yaran ba
a yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin waɗannan kananan yarurruka da a yanzu haka ma wasu sun riga sun bace bat a Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger
wasanni a takaice
a cigaba da fadisawa da yan wasan kwallon kafa da ke buga a cikin kasashen nahiyar Afirka suke yi yanzu haka a kasar Algeria a jiya Litinin Mali da Angola sun yi 3-3 a Miloud Hadefi Stadium a Oran Kamaru ta Congo Brazzaville da Nema a rukunin A a Stadium Miloud Hadefi da ke Oran din a yau Talata ko Algeria da Ethiopia ne suka kara a rukunin A a Stadium Nelson Mandela na Bakari sai Mozambique da Libya duk dai a wannan rukunin na A suka buga Stadium Nelson Mandela na Bakari a gobe Laraba idan Allah ya kai mu Congo Brazzaville za ta ke cire ni da Ivory Coast a rukunin B a Stadium na 19 ga watan Mayu shekara ta 1956 a Annaba Senegal da Uganda a wannan rukunin na B za su buga duk dai a wannan Stadium na 19 ga watan Mayu shekara 1956 a Annaba a wannan kwambalar da za ta wakana daga 13 ga wannan wata na Janairu zuwa 4 ga watan Fabrairu shekara 2023 a kasar Algeria an karkasa kungiyoyin kwallon kafar na kasashe da suka samu shiga wannan kwambalar kamar haka rukunin A Algiers Algeria da Libya da Ethiopia da Mozambique a rukunin B Annaba RDC Congo Uganda Ivory Coast da Senegal a rukunin C a Constantine Morocco Sudan Madagascar da Ghana sai kuma a rukunin D a Oran Mali Angola da Mauritania Thank you.
a rukunin duk dai a Oran Kamaru Congo Brazzaville da Jamhuriyar Niger a ci gaba da wasan kwallon hannu ta duniya ko handball a jene kasar Faransa ta lalabe Slovenia da ci 35-31 sai Iceland da tawa Korea ta kudu ci 38-25 yayin da Brazil tawa Cape Verde 30-28 tun da kasar Faransa ta kai zagaye na gaba a wannan wasannin na kofin duniya na kwallon hannu ko handball bayan nasarori uku da ta samu a wasannin ta uku a rukunin B wasan da ya soma a ranar 11 ga wannan watan na Janairu zai kare ne a ranar 29 ga wannan watan kuma yana wakana ne a kasashen Poland da Sweden kusancewa wannan shine karo na 28 na kofin duniya na kwallon hannu na maza na bana kuma kasar Denmark ce ke rike da kofin duniya na kwallon hannu na handball yanzu haka inda ta saki mayar da kambenta a fage a wannan karon a ci gaba da wasannin kwallon hannu na Open na Australia a yau din nan ko Kina Case dan kasar Australia ya lalabe Fognini dan kasar Italia da ci 6-2 yayin da duddai a yau din nan Emil Ruusu Vuori dan kasar Finland ya lashe Purcell dan kasar Australia da ci 4-6-6-4 da karshe kusancewa a kwambalar ajin masu nauyi na ba juna mari a muke sorin kwamsa dan kasar Romania ne ya yi nasara gaban Alejandro Corsozica a Las Vegas a kasar Amurka a ranar Litinin da ta gabata sorin kwamsa ya lashe $5,000 a wannan gasar ta bankawa juna mari a muke har sai abokin karawa ya fadi ko ya yi saranda Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Madalla an gaishe ka Haruna Mamman Bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice
to a takaice babban hafsan sojin Amurka McMillan da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soji dake kudu da gabashin Poland a yau Talata a tattaunawar safar ko ido da ido wadda alama ce dake nuna yadda kasashen biyu ke ƙara samun haɗin kai da goyen bayan kare Ukraine daga mamayar da Russia ke yi na tsawon watanni 11 Mali shugaban hafsan hafsoshin tsaron Amurka na Pentagon da general na Ukraine Valery Zhuhnyi sun yi magana ta tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da tsakiyar Ukraine da Poland manyan hafsoshin sojin biyu dai ba su taba haduwa ba ido da ido amma sun sha tattaunawa kan batun da sojojin Russia suka kutsa kai cikin Ukraine a watan Fabrairu sakatare baitul malam Amurka Janet Yellen ta nufi kasashen Senegal da Zambia da kuma Afirka ta Kudu a wannan makon domin tattauna batun faɗaɗa harkokin kasuwanci da zuba jari da kuma kudirin Amurka ke da shi ga tattalin arzikin Afirka wannan na zuwa ne bayan alƙawarin da shugaba Joe Biden ya yi a taron shugabannin Amurka da Afirka a watan da ya gabata cewa shi da mambobin majalisar ministocin sa za su ziyarci Afirka a ƙarshen wato a shekarar 2023 Hukumomi a kasar Nepal na mayarwa da iyalai gawawwakin mutanen da hadarin jirgin sama ya ratsa da su kuma sun aika da na'urar naɗar bayanai jirgin zuwa Faransa domin gudanar da bincike yayin da suke kokarin gano abin da ya haddasa hatsarin jirgin mafi muni a kasar a cikin shekaru 30 jirgin ya fado cikin wani kwazazzabo ne a ranar Lahadi da ta gabata yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa sabon filin jirgin sama na Fokara da aka bude a tsaunukan Himalayas inda ya halaka mutane 72 da ke cikinsa wani mutum da ke kirarin cewa shi tsohon komanda ne a kamfanin kwangilar sojin na zaman kansa na Russia Wagner Group wanda ya yi yaki da Ukraine yana neman mafaka a Norway bayan da ya tsere zuwa can makon da ya gabata hukumomi a Norway sun ce jami'an tsaron kan iyaka sun tsare wani mutum a kusa da kan iyakar Russia da Norway da safiyar ranar Juma'a
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan a gogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma Dadi Balawai da ya bada umarni. Da injiniyan mu ne ni ce ta ku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalam. We'll be right back.